domin fare wa da harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa yau, a yau. Masu sauraro, barkanmu da dawowa shirin Arewa a yau. Da kan duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Kamar yadda muka fara a makon jiya, za mu ji sauran sharhi ko ra'ayin Alhaji Atayuru Bafarawa ne kan kalaman batun odar makamai da mai bawa shugaban Najeriya shawara kan tsaro, manja janar Baba Gana Mangono ya yi magana a kai da mutane ke cewa a gudanar da bincike.
Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai ƙwamban tsiya.
Shi Buhari ya sa'a tun yanzu yana mulki ba sai ya kai ba, in ya tafi da an ba bincike sai ai abin ya yi haka. Amma tun yanzu suna nan shi da ba da kuɗi na bincika da kai ne ya gani.
To me za a ce yanzu wannan ya nuna a irin shawarin da kuke bayarwa shi ne a kaddamar da bincike kenan kan wannan bayani da shi janar Mangono ya yi?
Yanzu sai an ba da shawara, ana abin shawara ba ce, haƙƙin jama'a ne, dukiyar jama'a ce, kuma shi wakilin shugaban ƙasa ne, kuma shi wakilin shi ne harkar tsaro, kuma ce ba kawo kayayyakin gaba. So ki a binciki in an ce an kawo kayan tsaro suke, kai magana ba shawara ba ta taso ba, ai wannan ya zama dole a bincika, ya zama dole a bincika.
To a kusa da ƙarshe, a kusa da ƙarshe, Alhaji Atayuru Bafarawa, me kike tunani, shin rashin kawo wannan makaman ne sakacin wani ne ya jawo har yanzu lamuran tsaro suka taɓarɓare a yankin arewacin Najeriya?
Ai yanzu asiriya ce ne, mutane suna cewa babu makamai, sojoji suna gudu babu makamai, sai yau gashi an faɗa ma duniya, gwamnati ta faɗa ma duniya an ba da kuɗin ga babu makamai, su ma gwamnati da aka ɗauki kuɗin su aka bayar don a sawo a banga, su ma sun yi kwamfuta sun tsogunta cewa ba su kayayyakin gaba ba. Saboda haka yanzu ai ya zama dole yanzu addu'a ce wadda ake Allah ba mu zama kafa mu zama lahiya, kuma waɗanda ke son ke bin wannan ƙasa da mugun abu Allah tunan su a sirrice su ne Allah so ifaka da masiri. Saboda haka yanzu an rage Buhari aiki, shugaban ƙasa an rage masa aiki, ne tabbatar cewa a bincika a ga shin nawa aka ba su, ni suka kawo waka ina an kwangilar kamar yadda magorin megar shugaban ƙasa shi alafura ya ce ina suna kan hanya Germany America ko ina, to kasance a bincika a ga shi an sawo su suna kan hanya koko dai ina sun tsaya.
Shikenan, rake da ina jin a ƙarshe gaba ɗaya me za ka faɗa wa shugaba Muhammadu Buhari, tunda wannan dai mai bayar shawara ne kan harkokin tsaro ya faɗi wannan, ba mamaki wani ya fito daga wani ɓangare ya ce ya yi suɓul da baka ne ko kuma ya faɗi abu ne wanda ba ra'ayin gaba ɗaya ita fadar shugaban ƙasa ba ne.
Abin da zan gaya ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, don Allah da annabi sauraro jama'a, mulki ba mutum guda kan yi ba, mulki haɗuwa aka yi da wanda ka mulki da wanda aka mulki, in sun ka ba da shawara ko suka koka a saurara musu, duk wannan rashin saurara mutane ne zai kawo mana wannan musifa. Saboda haka ina ganin yanzu wannan abu da aka kula ce Allah gwada mu shugaban ƙasa ya diba ya gani ya kasance cewa abubuwan da aka faɗa ko kuma muke faɗa mu ba muna faɗa ba ne don wata hasada ko don wani rashin, a'a muna son mu taimaka mashi kasan mu ce ɗan mu ne ake kashi, ba mu rai bane don wannan nan magana na siyasa. Kamar yadda hoda a harko addiba a gana ja aka APC ce ta faɗi haka, mu kan mun faɗi haka, amma yanzu alhamdulillah sai zan ba shi da kasan Muhammadu Buhari, dan Allah dan Allah ne tare mutane ko kan da suke faɗa abin nan ne, to ne ko shi ne ake yi dan shi zai je ga mu Allah duk nan da ya dauka kana son sa rayuwa, kuma sai yayi bayani saboda haka taimakon shi ake yi ya diba ya gani, in ya diba ya gani shi kayan da Allah aza masu shi ko aza masu inda zai suka shi kiran shi ya hita, amma in ya kyale ya shiru Allah ba zai kyale shi ba.
Nima a nan niya zan ƙara cika alƙawarin kawo sharhin da Sura Ashir Sharif na gamayyar matasan Arewa kan wannan faɗi na faɗa.
Ba abin tausayi a cikin sirrin shi shugaba Buhari da ya zauna ya rayu a ƙasar nan shekara 70 da wani abu yana cikin wahalar bautawa ƙasa da abubuwa iri-iri a mukamin rayuwarsa, amma sai da ya zo ƙarshen rayuwarsa ya samu gwamnati saboda ra'ayin wasu mutane kurin yake kin tsayawa gaskiya dude yana kallanta yanzu wannan kalaman da wannan ya faɗa ba za ta sa shi ya nemo ya bincike al'amarin ba yanzu kurin zai dauke shi abokin gaba ko ko zai ce a makiyansa sun sa shi yana magana a kes gwamnatin sa kuma gaskiya ne kana mai ba shi nasa shi shawara a ce baka san in an so maka yi ba sai ko da makami ko ba makami baka sani ba a kira san ya sani kowa ya san ya sani amma saboda fadanci yake so a kasar ba a san gaskiya ko an ga gwamnatin ba za ta dauka ba shine abin tausayin so da aka shi in bai yi da gaskiya ba zai zo ya karshe mara kyau ya zamanto cewa duk abin da ya gaya mutane a baya ta zo ta tabbata cewa babu abu ɗaya da ɗaya kuma duk alƙawura da aka wa mutane ta tabbata ba abin da aka yi musu to kaga zai gama gwamnatinsa bai da kima da girma da mutunci a idan mutanen ƙasa mu abin da muke ji masa kenan muke tausaya masa kullum muke gaya masa aƙibar mutum ƙarshen rayuwarsa ita ce aƙiba duk abin da kai a baya komai kansa idan ka zo ƙarshen ka bai kyau ba ya rushe ya rarata komai to wannan kenan in ba haka ba da ganin yanda aka yi wai da cewar an gama an sauke mutanen nan aka ce wai an tura sunayensu wai ai musu jakadoji ambasadoji su je soki Najeriya wasu kasashen duniya kai ka san akwai alama ta rashin gaskiya a cikin al'amarin nan akwai abin da ake so a boye dan kada a zo a tona asiri a nuna wa gwamnati ta yi ba daidai ba ko an yi almundana a lokacinsu shine aka yi sauri aka ba su mukami yanda za a boye in ma suna da barna an ba su wata riga ta hukuma da sun samu wani kamar wato kariya sun ma ba kasar ma ba sa nan wannan kaga kuskure ne kuma kuka cika duniya nan duk kowa ya san abin da gwamnati nan ta ƙarya da shi yake ne zabe shine za ta kawo ƙarshen rashin tsaro a gurin arewacin Najeriya nan da ake fama da shi za ta yaki cin hanci to a waɗannan gurin guda biyu babu inda ta faɗi wanwar gwamnatin su irin wannan abun guda biyu yaki da cin hanci da rashawa da kuma yaki da rashin tsaro a cikin ƙasar nan Allah ya soke musu na ƙarshen su kuma shine kalaman da shi yayi baba ga na mangunin gaba ɗayan su na farko ya tabbatar da cewa hafsoshin nan da suka karba yanzu sun nuna ba su da makaman da za su iya yakin nan har su kai ga wannan cimma wannan wa'adi da shugaban kasa ya ba su na shati shi da kowane abu kaga dai shine mai ba shawara harkokin tsaro ya fi kowa sanin me yake kaiwa yake komowa a harkar tsaro kuma shine chairman na intelligence board meeting da ake yi na kasa da Alhamis wanda yake karbar wato bayanan sirri daga dukkanin hukumomin tsaro na kasar nan shi baba gana manguni kenan to ya fito ya faɗi wannan kuma at the same time shi dai baba gana yana cewa su da shi da Buhari kullun suna faɗuwa suna cewa su ba su yadda a zauna a ce za a samu wani sulhu da wasu daga cikin masu waɗannan tare kayan baya ba to kaga a nan gurin akwai alama ta rashin gogewa da kuma rashin manufa su a karin magana su ne sojoji suke cewa babu wani general gogagge a soji da zai dai bude wato yaki fuska biyu idan ka bude yaki fuska daya tsaya kake sai ka cin masa ka gama da shi sai ka sake bude kuma wata kofa amma yayin da ka bude kofofi biyu na yaki ko uku nan kana yi can kana yi nan kana yi to akwai yiwuwar ai nasara da kai misali abin da sai na faɗa ka lokacin da Boko Haram suka fara cewa ake wasu ɗan tsurari kamar ɗan tagajen red tag haka ake kiransu yau shekara 12 ana yaki da wa'annan ƴan tagajen din da ake cewa ƴan tsurari wanda Buhari a yakin neman zaɓe cewa wata 6 ya ishe shi ya gama da Boko Haram to yau fa shekarar sa 6 kenan bai gama da ita ba in ka hada da 6 Jonathan ya zama shekara 12 kenan sojojin Najeriya da ƴan sanda da jami'an sanda na ciki da custom da immigration da civil defense dukkanin su put together suka taro suke wannan yakin har yau ba su gama shi ba
anan zamu nade tabarmar arewa a yau ta wannan mako a madadin muryar Amurka ni Nasura da Malika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zaman lafiya wassalamu alaikum
to sala kai sai ku himmatu dan ku gyara kasar ku da gaskiya